duk ranar kaza zai dafa abinci ya raba wa mutane, kuma ya zamanto wannan din zai zama da wahala kila shi mai karancin samu ne, ba ko da yaushe shi ma yake samu ballantana ya cika wancan alwashi din. To wannan din malam ya karantar da mu yace bid'o'i ne a abin da ya shafi alwashi. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثالث والعشرون يتي بابنا 23 في بيان طريق السنة المحمدية اتكن ذاك جي بيان سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في باب النكاح باب أوري وبيان ما أحدثه الناس دكما إرن أبندا متانيس كيركرا فيه أجمع وانم بابي نأورتيا من البدء الشيطانية ندق بدؤو إئر النشلام طريق السنة في باب النكاح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباب أوري أما طريق السنة المحمدية في باب النكاح فهو أن يريد كل من أراد النكاح كونكاها بنكاهه wato bi nikahihi ihya sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam, wato sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam a bangaren aure shine an yurida kullu man arada nikaha, duk wanda yake so yayi aure ya zamanto yayi niyya bi nikahihi da wannan auren nasa ihya sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam raya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zamanto makasudin yin auren ka so kake kai ma ka raya wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wai dan kaga abokanka duk sun yi suna ce maka gauro ko suna tsokana ka kace kai ma dai kai alƙawarin sai kai auren nan, a'a kai ke zamanto manufar yin auren ka ba yayi bane, manufar yin auren ka ba gasa bace ta sa zakai auren, manufar yin auren naka ba auren jari bane kai ne dan kila a baka jari, duk za ka ga akwai irin wannan ko ko wanda shi auren da yayi dama jari yake so babanta ne ya fahimci don ne da aka yake so a bashi jari, wani kuma yayi ne saboda kawai ana yawan damun sa da cewa shi gauro ne, to ya zamanto manufar yin auren kai shi ne dan raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi nikah, yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ababun aure yuzawwiju man istata'ahu, duk wanda ya samu ikon yin aure to yayi auren, duk wanda Allah ta'ala ya sa yana da iko, zamu ji me ake nufi da iko, duk wanda yake da iko yake da lafiya da zai iya yin auren da zai kuma iya rike auren kuma yana da karfin sha'awa kuma yana tsoron fadawa zina, to wannan wajibi ne ya aure, ya zamanto yana da karfin sha'awar da zai aure, karfin sha'awar aure, sannan ya zamanto yana da ikon da zai dauki nauyin auren, in an yi zai iya ciyar da ita, tufatar da ita, kama mata gidan haya, kula da lafiyarta da sauran abubuwa na haƙoƙinta, sannan yana da damar da zai iya biyan ta haƙoƙinta da Allah ta'ala ya dora masa, an fahimta ko, kuma ya zamanto yana tsoron fadawa zina, wannan wajibi ne ya aure. Malamai sun yi bayanai game da wani aure a wajensa wajibi ne, wani aure a wajensa sunna ne, wani a wajensa mustahabbi ne, wani ma haram ne ya aure, saboda ba shi da sha'awar ko ba shi da lafiyar da zai iya zama da iyali ko kuma kila ba shi da sana'ar da zai iya daukan dawainiyar rayuwar gida din da ta matar da sauransu. Li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama kama fi sahihi al-Bukhari, saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'asharas shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, yace ya ku taron matasa, man istata'a minkum alba'a, duk wanda ya sami ikon aure a cikin ku fal yatazawwaj, to yayi aure, fa innahu aghaddu lil basar, domin shi auren shine aghaddu lil basar, wato mai taimakawa wajen rintsi idanu, wa ahsanu lil farj, kuma shine yafi kiyayewa mutum farjin sa daga fadawa zina. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace faman lam yastati fa alaihi bisawm, wanda shi kuma ba shi da ikon da zai yi auren, to fa alaihi bisawm, wato sai azumi, fa innahu lahu wija, domin shi azumin zai dinga tunkuɗe masa wannan sha'awa din. Wannan hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajahar da kira zuwa ga matasa, saboda su ne suke da ainihin wato kuzari da lafiya, duk da cewa dattawa su ma suna iya shiga cikin wannan kira. To amma saboda an fi tsammanin ƙarfin sha'awa ga matashi, shi yasa sai aka yi kiran zuwa gare shi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a minkumul ba'a, kaga kira ne na musamman zuwa ga dandazan matasa. Duk wanda ya sami ikon yin aure, to lalle yayi kokari ya zamanto yayi aure, domin aure sunna ce mai karfi. A wasu lokutan ma kamar yanda na ambata yana zama wajibi, sannan sunna ce ta annabawa. Allah ta'ala ya kara yadda a gare su, ba iya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, annabawa duk gaba ɗayan su yawanci sun yi aure sai ƴan kadan daga cikin su, kamar yanda Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Allah ta'ala ya ce hakika mun aiko manzanni da yawa gabaninka, kuma duk gaba ɗayan su suna da iyalai, suna da mata, suna da yaya. Da haka bai kamata ba ga matashi in ya zamanto yana da ikon da zai yi aure yayi jinkiri. Bal yanbaghi lahul mubadara, abinda ake so ga matashi da ya samu wadata, ya samu ikon da zai yi aure, to ya gaggauta zuwa ga yin auren. Saboda irin abin da ke cikin rayuwar auratayya na maslaha irin ta dan adam mai tarin yawa, akwai maslaha. Sannan Allah ma ta'ala da ya kaddara ainihin wato yin auren, sai ya sanya kai kana da wasu sinadarai a jikinka da suke da buƙatar wasu sinadarai, kuma a jikin mace wannan sinadaran suke. Ita ma tana da wasu sinadarai a jikinta, waɗanda wannan sinadaran nata suna buƙatar wasu sinadarai, kuma wannan sinadaran a jikin namiji suke. Da haka sai ya zamanto mutum zai ta shan wahala, zai ta faɗa a cikin abubuwa da yawa, saboda akwai wasu abubuwa na ɗabi'ar jikinsa da suna wato jikinsa na buƙata kuma ba sa samu. Da haka akwai maslaha mai tarin yawa a cikin yin aure. Daga cikin dai abin da ke cikin maslahar yin aure, na farko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari ya bugi kirji a gaban sauran annabawa da al'ummomi ranar tashin alkiyama da yawan al'ummarsa. Da haka ka kudurce wannan, yana daga cikin ainihin wato fawaid na aure. Kai ma za ka zamanto ka sanya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki, tunda zai yi alfahari da yawan al'ummarsa ranar tashin alkiyama. Kamar yanda hadisi ya zo daga Ma'aqil bin Yasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku auri matan da kuke so, suke son ku, kuma masu haihuwa, domin zan yi alfahari da yawan al'umma ranar tashin alkiyama. Anas dan Malik shi ma ya sake ruwaito wannan hadithin, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama, kamar yanda Imam Ahmad ya ruwaito. Daga cikin fawaid da masalih na aure, wato ita ce hanya mafi dacewa wajen rintsa gani. Duk tsoron Allah mutum, duk kokarin kamantawarsa, to zai iyakar iyawarsa. Amma Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa hanya da tafi dacewa, hanyar da take wato kai tsaye, warkakkiyar hanya ta barin kallakallan matan da ba naka ba, shine kai aure. In ba haka ba zai zamanto maka da wahala, za ku yi ta gugurmaya da fada da zuciyarka da shedan. Idan ka shi ma yana so ya ga wasu abubuwa, kuma gashi an ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, sai ku yi ta kokawa da wannan ayar. An ce ya ku mu'minai, ka gaya wa mu'minai ku rintse ainihin wato ganinku, ku rintsa ganinku ga barin kallon matan mutane, ku kiyaye farjinku ga barin zinace-zinace da abubuwan da suke da kama da ita, ku kiyaye farjojinku. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fassara wannan ayya, zaka yi ka dabbaka wannan kira na Allah na ka zamanto kana kare ganinka ga barin kallakallan mata, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma babu wata hanya mafi dacewa irin kai aure. In ba haka ba sai ka ga kana ta kokarin satar kallo kuma Allah ta'ala yace ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah ya san ido mahaicin ido, wani ya sa bakin tabarau kallon matan mutane yake da wannan bakin tabarau, wani ya makale daga cikin shagon sa ta window yake kallon matan mutane, wani kuma yana zauna a layi sai ga kaman wasu abubuwa yake amma yana sata kallon mutane, da kuma wanda shi ma gaba daya ma shedan ya riga ya fi karfin sa ba ma koyi koyi yake ba, kai kai tsaye yake kallon mace har ma sai ta fahimci ita yake kallo. To daga cikin hanyoyi mafiya dacewa wajen taimakawa wajen rintsa wannan ganin shine mutun yayi aure, kamar yanda na ga ma shi sa in ba haka ba za ka sha wahala kware da gaske. Sannan ita ce hanyar da tafi dacewa wajen ka kiyaye farjinka, duk wata hanya da zaka bi dan kar ka yi zina, duk wata hanya da zaka bi dan ka kaucewa matakan fadawa zuwa ga zina, to ba hanyar da tafi dacewa ka bi irin kai aure. Domin in dai kuma ba wani abu kuma ka sanya wa ranka ba, shi yasa aka ce ka auri wanda kake so take son ka, hanki hu ma qaba lakum, kar ayi maka auren dole, dama ba namiji ba ayi masa ko abakka ka auri matar da ita kake so, ita ma abatta ta auri mijin da take so. Fankihu ma qaba lakum minan nisa, haka Allah ta'ala yace ku auri abinda ya muku dadi, abinda irin wannan kake so. To in aka samu wannan kaga shikenan, ba ruwanka da kallon matan mutane, ba ruwanka da ainihin fitintunu irin na sha'awa dan kana da matarka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fi kiyaye farji, da haka koda karatun Alkur'ani da kake tayi da sauran abubuwa dukkan hanyoyi ne da za su sama maka takawa ka kauce wa zina, amma babu hanyar da tafi dacewa inji Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar aure. Domin hadisi ya zo daga Jabir dan Abdullah, Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito cikin kitabun nikah yana cewa ita mace tuqbilu fi surati shaytan wa tudbiru fi surati shaytan fa idha absara ahadukum almar'a ko fa idha absara ahadukum ra'a falyati ahla fa in falyuwaqi'ha fa inna dhalika yuridu ma fi nafsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mace tana tahowa ne bisa surar shaytan, tana tahowa fi surati shaytan cikin surar shaytan, zai ta kawata maka ita, zai ta nuna ma wuraren fitina a jikinta. Wato dubiru fi surati shaytan, in kuma ta juya ta wuce ka ta juya ma baya kuma tana juyawa cikin surar shaytan, da haka duk lokacin da ɗayan ku ya gama ce sha'awarsa ta tashi, to ya tafi wajen iyalinsa ya je ya biya bukatarsa da iyalansa, abin nan da ya taso masa zai ji ya kwanta. To idan mutum ba shi da aure, matashi ne shi, ya kiye aure ko ya tsaya dogon buri ko yana ta kaza yana ta kaza, to kaga zai dinga samun kansa cikin matsaloli. Shi yasa yanzu fitintunin zinace-zinace suka yi yawa a cikin al'umma. Allah ya kiyaye. Magabatan wannan al'umma sun kasance suna tsanantawa, suna tsananta inkarinsu akan kin yin aure tare da ikon yin auren. Suna ganin ba daidai bane mutum yana da dama, yana da ikon da zai yi aure ya tsaya yin aure, kamar yanda Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya faɗa li Abi Zawaid, yace ba abin da zai sa ka yin aure sai ɗayan abubuwa guda biyu, ko dai ba ka ajzun gazawa, ko dai zamanto ba ka da lafiyar da zaka iya yin aure, ɗaya ko kuma kai ajiz ne ba za ka iya ɗaukan ɗawainiyar auren ba, cin da shan da tufatarwar da kama haya da sauran ɗawainiya na yau da kullun auren ba ka da ikon da za ka yi wannan. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dinga yin azumi, kuma ya ce ka kame falyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli, waɗanda ba su samu damar yin aure ba to su kame kawunan su har zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga falalarsa. To ko dai ya zama wannan au fujurun ko kuma fajirci kake so kai, ba wata hanya ta uku inji Sayyidina Umar, ko dai in ma kai ba kana daga cikin waɗanda gazawa ta wadatar da zaka iya yin auren ba ka da ita, ko kuma fajirci ka sa a ranka, ka samu yaran mutane kana ta lalatawa, ka je wajen yaran mutane kana ta shan minti da su, to kaga wannan zai dinga ɗauke maka kewar yakin yin aure, sai mutum ya tikin aure ko kuma ya samu mutum ya samu wayoyi ya dudura abubuwa na wuta balbal yana ta kallo. To saboda haka waɗannan abubuwan in ba fajirci ba to sai dai ajis shine zai sa mutum yana da iko a matsayinsa na matashi da zai yi aure yakin aure, inji Sayyidina Umar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yana cewa gwagwartaka da kin yin aure kar ka dauka wani matsayi ne a musulunci ba komai bane a musulunci ka dauka wani bin Allah ne ka dauka wani tsoron Allah ne kawai kace kai ko auren ma ba za ka yi ba inda tsoron Allah ne annabawa ba za su yi ba da za ka zo ka tarar da annabawa su yi aure ba dan su sun fi kowa tsoron Allah da haka Imam Ahmad bin Hanbal yace laysa al'uzuba min amri al-islam fi shay yace annabi sallallahu alaihi wasallam mata 14 aura sannan ya bar duniya da mata 9 yace law kana bishr bin al-harith tazawwaja har ma wata rana yake cewa da dai bishr bin al-harith zai yi aure kana kad atamma amrahu kulla to da al'amuran sa san kammala cif cif gashi dai mutumin jirgi kaza kawai matsalarsa yake ba shi da aure rashin auren ya sa har yanzu dai gashi nan baina baisa yace da mutane za su Imam Ahmad yace da mutane za su kiyin aure lam yagazu da za a daina yaki za a daina zuwa jihadi fi sabilillah wa lam yahujula sai an waye gari alhazai babu ba wanda zai je aikin haji domin kullun za ka ga su waɗanda suka manyanta suka yi auren sun tsufa wasu abubuwan ba za su iya ba kuma babu new generation babu sababbi masu tasowa kamar yanda aka ce akwai wata ƙasa da suka hana haihuwa yanzu an ce tsofaffi sun yawa a garin ba a ƙasar ba matasa an ce hakkyauta suke yi wa mace in ta yadda za ta haihu ka kyale tsari irin na musulunci a daina zuga ka cewa ai kar haihu wannan matsala ce ko yara in suka yawa kaza su da suka ɗauki wannan aƙida suka ƙi yin auren ko suka hana ai aure ko suka ce in ai a daina haihuwa haka to yanzu sai aka waye gari duk in ka duba cikin ƙasar dattawa ne tsofaffi babu ainihin wato matasa walam yakun kaza walam yakun kaza yace ba dan mutane inda mutane za su ƙi yin aure to da kaza bai samu ba da ba a samu kaza ba da ba a samu kaza ba Imam Ahmad ya dinga zayyano abubuwa da yawa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusbihu wa ma indahum shay yakan waye gari ba komai da za a ci a gidan kar ka dauka kar to ai wata ran kar kuma ya zama mutum ba abin da za a ci wannan kar ka dauka wani sabon abu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sau nawa ya kwana a gidansa ya waye gari babu abin da za a ci wannan baya hana kuma gobe a samu kuma a ci gaba da gudanar da rayuwa amma ta tare da wani lokaci sai a kwana biyu na Aisha ta ce sai a kwana uku ba dore girki ba gidansu amma duk da haka Annabi ya zabi rayuwar ya aure bai ce kuma ya dinga karawa har sai da ya aure mata 9 wayahussu alaihi kuma duk da hakan ya dinga kwadaitar da mutane akan su yi shi wayanha anit tabattul kuma Annabi ya hana kin yin aure mutum ya ce shi ba zai aure ba hamma yace fa man ragiba an fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala ghairil haq duk wanda ya bar wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba akan gaskiya yake ba to wannan yana cikin yan abubuwan da ainihin wato magabata suka faɗa game da muhimmancin aure da aka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajjaha da kira to me yake nufi da alba'a domin annabi ya ce man istata'a minkum alba'a ya ku taron matasa wanda ya sami ikon ba'a yake da ba'a a cikin ku yayi aure to duk dai maganganun da suka yi akan ba'a guda biyu su ne suka fi shahara kuma duk gaba ɗayan su suna komawa zuwa ga abu guda ba'a suka ce shine dawainiyar auren ma'ana mutum yana da ikon da zai bada sadaki yana da ikon da in ba shi da gidan kansa zai kama haya yana da ikon kuma daidai matsayinsa ba ƙarya ba wanda zai ce baya son gida a unguwa kaza ko baya son a area kaza ko baya so a guri kaza ko baya so a kaza ko kuma shi ya fi son gida shi kaɗai kuma ba shi da halin da zai kama gida shi kaɗai misali da haka mutum sai ya ɗauki iya abin da zai yi zamanto zai iya da haka wanda yake da ikon da zai yi wannan suka ce shi ne alba'a zai iya ciyar da ita ya tufatar da ita da sauransu kamar yadda muka ambata wasu kuma suka ce alba'a shine wanda zai iya saduwa da macen da kuma daukan dawainiyar abinda saduwa za ta biyo da shi domin akwai yiwuwar za ta dauki ciki za ta haihu kana da ikon da za ka dauki dawainiyarta da ta cikin da kuma abinda za a haifa da tarbiya da sauransu shine alba'a to duk wanda yake da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya aure kamar yadda muka karanta fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj babu hanyar da tafi taimakawa dan adam musulmi ya kare idanunsa ga barin kalle kallan matan mutane sai aure babu hanyar da tafi kiyaye masa farjinsa daga fadawa zina sai aure wannan hadithin hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihin littafin sa wato a cikin kitabun nikah babu man lam yastati al-ba'a falyasum babu duk wanda ba shi da iko ba shi da sana'a wanda zai iya yin aure ya rike matarsa to ya dinga azumi domin azumin zai dinga taimakawa wajen ainihin rage masa sha'awa da take damun sa yace ya ma'ashara shabab wato hadithin da muka karanta Imam Muslim shi ma a cikin kitabun nikah babu istihbabin nikah babun da ke magana akan mustahabbancin aure riwayar Abdullah ibn Mas'ud shi ma ainihin wato ya kawo ta a cikin sahihin littafin sa wa min wa fil bukhari ya zo cikin sahihul bukhari aidan fa inni aqu anamu wa aqum wa asumu wa aftir wa atazawwaju an-nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadithin da imam al-bukhari ya ruwaito cikin sahihin littafin sa cikin kitabun nikah babu targhibi fil nikah babu kwadaitar da mutane su tashi su yi aure sai kawo hadithin nan na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace wasu jama'a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke tambaya game da ibadar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin gida lokacin da aka ba su labarin ai annabi yana kaza yana kaza yana kaza sai suka ga wannan ibadar su ta yi musu kadan da haka suka ce mu ba za mu iya hada kanmu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba domin shi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkirta da haka ɗaya daga cikin su yace amma ana fa usalli al-laila abada yace ni sallah zan yi ta hiyar abada bazan ƙara bacci ba da daddare qiyamul layli zan ta yi ɗaya daga cikin su yace ana asumu dahara wala uftir yace ni kuma azumi zan yi ta yi tutur bazan aje ba kullun da rana azumi nake shi kuma ɗayan yace kullun da daddare sallah yake sallah zai ɗayan yace ana a'tazilun nisa yace ni kuma ba ni ba mata fala atazawwaju abadan yace ba zan taba yin aure ba har abada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin wannan sahabbai kaga duk da kyakkyawan niyya suka yi wai dan wannan ya ba su kuzari da karfin gwiwar bin Allah dan ya ba su kuzari na bin Allah madaukakin sarki wannan yasa kowa ya ci alwashi wannan yace ba zai kaza ba wannan yace ba zai kaza ba wannan yace ba zai kaza ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji sai kirawo su ya musu gyara yace idan kuna so ku samu tsoron Allah to sai kun bi ni domin in kuna tunanin waɗannan ayyukan da kuka ce za ku yi shine tsoron Allah to ni nafi ku tsoron Allah kuma ni ba haka nake yi ba ana atqakum wa akhshakum lillah yace nafi ku sanin Allah nafi ku sanin waye Allah kuma nafi ku tsoron sa amma ta tare da haka bana yin irin wannan abin da kuka ce za ku yi yanzu ina yin sallah wani bangaren na dare kuma wani lokaci in kwanta in yi bacci in huta yace wani lokaci nakan yi azumin ta dawuyi wani lokaci kuma nakan aje in huta yace sannan ina auren mata to a ina kuka samu addinin ba za ku yi azumi ba za ku dinga cin abinci ba kullun azumi za ku yi ba za ku dinga bacci ba da daddare kullun qiyamul layli za ku yi ina kuka samu addinin da yace kar ku yi aure to kaga hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu caji da komaji irin na addinin cewa suna ganin kaman aure zai hana su su bi Allah annabi ya nuna musu ba haka bane inda aure yana hana abu Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi bi Allah kenan kuma ba wanda ya kai shi bin Allah kuma yana da mata da yawa sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnuwansu ya ce ba daidai bane wa min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi nikah yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a aure ar-ragabatu fi dhati ad-din nadban wato kwadaitarwa game da mutun ya aure mai addini لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري سبيل فضل النبي صلى الله عليه وسلم كما يندي يزو تكين صحيح البخاري فعليك بذات الدين تري بجداك واتو نأنا أمرتك كو إنا باك شاورا كو إنا هورانك دك أورمي الدين حننك زي البركة واسكو مسكة عيشين فإن لم تظفر بذات الدين تري بجداك إذن بك أورمي الدين با تو ذاك شقا وحلا معنى حننك زي تياتي حننك زي تلوتا ko hannunka zai yi kasa zai taba kasa kamar yanda duk ana fassarawa ina fata an gane kaga kenan wannan shi ma hadithin yana nuna to in ka tashi auren kila kaji umarnin annabi kaji kiran annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na matashi ka kudurce a ranka cewa in Allah ya yarda ka sa dan ba za ka yi aure saboda kana ganin kana da sana'a ka ta yi ba sai kar ka dauko sai kai kaza sai kai kawai kana da sana'ar da zaka yi kana da sha'awar aure sha'awa tana damun ka to kar ka je ka fada cikin wata hanya kai aure to in zaka yi auren kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace maka to ka aure mai addini in kana son kwanciyar hankali kana so ka samu rayuwa mai wato rayuwa mai dadi kana so ka samu zuriya ta gari ka samu ƴaƴanka su taso da tarbiya to ka samu mai addini ba mai tarin karatu ake magana ba kana iya samun mai tarin karatu amma kuma bata da abata aiki da karatunta a ana so ka samu mai tsoron Allah wanda ita kullun kokarinta da ba Allah koda bata da kyau ka aure ta haka zaka yi murna koda ba ƴan masu kuɗi bace ka aure ta zaka yi farin ciki koda ba ƴar kowa bace ka aure ta sayyidina Umar bin al-Khattab wata rana yana rangadi ma'ana yana patrol da daddare yana kewayawa kawai sai ya zo wajen wani gida ya dan tsaya a katangar gidan sai ya ji ba da daddare bane ya yana dan zagayen sa kawai ko da rana haka sai ya ji ainihin wato a gidan sai ya ji wata mace tana umarta yarta tana ce mata ki debi ruwa ki zuba a nonon nan ki kara masa ruwa yayin yawa kasuwa za mu tafi sai yar take cewa a umma algus fake dan fa kuma halifa ya hana sai uwar ta ce to in banda abinki halifan yana gani ne lokacin da za mu zuba ruwan abinda halifa yana can wajen da yake mun kuma nan dan mun zuba ruwa ya zai gane mun ƙara ruwa sai ta ce umma idan halifa baya ganin mu fa ubangijin halifa yana kallon mu sayyidina Umar yana waje yana ji yana komawa gida sai wa dan sa tallan wannan yarinyar dan ɗan mai sai da nono ka dauka kaman dan shugaban kasa duk da cewa makamu ya wuce haka amma dan shugaban kasa ya auri ɗan mai sai da nono ka kalli abun yanda yake saboda nagarta ake kallo yanzu ne muka koma kelkel banza shi yasa su ma duk matan suka burkice saboda sun fahimce ku matasa kowa fara yake so da haka sai suka koma masu fuskar fanta mai kafa Coca-Cola kowace sai ta je kasuwa ta suyo mai ta shashafa wata ma da dan haske hasken to tunda ta ga masu hasken da yawa su ake wawushewa kawai ita ba ita je ta kara kanta haske haka ake ta fama tunda ba nagarta mutane suke nema ba kawai wani abun duniya mutane suka sa a rai kaza 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 ake so shikenan sayyidina Umar ya gaya wa ɗansa ina jin ko Salim ne yace ka je ka auri kaji kaji wata yarinya da naji ta mai tsoron Allah suna ta gogormaya da uwarta sai ta yi algus tana cewa uwar ba za ta yi ba wannan irin su ne matan da ake so ka aura ka je ka na samun ma mata ka je ka aure ta to da haka ake neman aure nagarta ake nema nagarta ake nema in aka samu wadda ta hada abubuwan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon hadisin yace tunkahul mar'atu li arba ana auren mata ne dan abubuwa guda hudu duk wanda kaga ya auri mata mace to ya aure ta ne dan ɗayan abubuwa guda hudu li jamaliha wali hasabiha wali maliha wali diniha ko dai saboda kyanta ya aure ta ba ruwansa da koma kowace irin lalacewa take da ita ba ruwansa kawai tana da kyau kawai irin ta yake so wata ma za a gaya masa fa ga irin halayenta ga ɗabi'unta kawai shi ba ruwansa ba dai tana da kyau ba shi kawai irin ta yake so annabi ya ce akwai irin wannan mazan wanda su in a ce a addini zero ce inda tana da kyau zai aure ta sannan akwai wanda yake auren mace kawai wato limaliha saboda dukiyarta kila babansu ya mutu ya ba musu gado an raba musu suna da miliyoyin kuɗi yana jin haka kawai shi kuma sai ya lallaba akwai wanda ma aka ce ba a daɗe ba ya fara wai ba a raba muku gadon ba ne har yanzu kai akwai wanda ma aka gaya mana wallahi kawai ashe gidan da ya kama yana ji babanta ashe tsohon mai kuɗi ne yanzu ba kuɗin kawai yana jin ya mutu ya lallaɓo dama ita kuma ta daɗe ba ta samu miji ba sai aka ɗauka na gari ne kawai ya zo ya aure ta ba a daɗe ba kawai sai ya fara takura mata wai ta karɓo gadonta da ya fahimci gadon ba zai fito ba kawai ashe gidan ma da yake ciki aro aka bashi zuwa wata biyu ne ko wata uku aure ya zo gabba shi da mahalli aka ce zauna nan da wata biyu ko uku in ya samu sai ya tashi da yaga kudin ba zai samu ba kawai sai yayyo takarda daga wani guri yace ke wannan gidan ma aro muke ciki ni na ƙara gaba idan aka yi ki koma gida kawai to za ka ga ko irin wannan yayi ta bibiya yayi ta bibiya yayi ta kwantar da kai sannan akwai wanda yake aure saboda yar gidan wani ci saboda ko ba komai shi ma za a dinga in ya so alfarma za zai samu a ce ai sirikin wanan da aka duk office din da yaje tunda wato sirikin sa babban mutum ne to shi kuma da wannan zai dinga jingina to akwai wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wanda shi kuma zai aure saboda nagarta da kirkin ita matar to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita wannan na karshen yace to in zaka yi aure ka aure mai addini in ka samu wadda ta hada biyu ko uku da addinin da kyau kenan nurun ala nur ko kuma tana da addinin kuma tana da kuɗi ko iyayenta wasu ne amma fa da addinin ba matsala amma aka ce in duk an rasa guda ukun aka samu guda ɗayan kaura ba za ka yi bakin ciki ba kauri mai addini annabi sallallahu alaihi wasallam yace tari bad ya daka za ka samu albarka a cikin rayuwarka kuma za ka samu sa'ada jin daɗi a rayuwar aure ita ce za ta iya ma biyayya saboda tana da ainihin wasu dawabit wasu abubuwa da suke yi mata da baibayi wanda za su hana ta fandare maka ta yi ma ba daidai ba ita ce za ta baka haƙuri in ta yi ba daidai ba ita ce ba za ta fita ba sai da izininka ita ce kaza duk waɗannan abubuwan ita ce ba za ka dinga jin ƴaƴanka sun fito da salo iri-iri na ashar kala-kala ba kuma duk ita ce malamansu a bakin da suke koya sai dai kaga ƴaƴanka sun taso da tarbiyya mai kyau suna ganin girman manya kowa yana sha'awar su a unguwa ababan kauna a wajen Allah ababan kauna a wajen al'umma saboda uwa da suka samu in ka karanta tarihin magabata za ka ga duk wani da yawan su ma a wajen iyayensu mata suka dinga karatu hatta Shehu Usman dan Fodiyo da muke karanta littafin sa in ka ji cikin malaman sa akwai mata iyayensu saboda haka duk abin da ya kamata na a koya yaro zikirin tashi daga bacci na kaza kaga yaro ya taso da tsari na addini kaga ya taso da san addini da san karatu da san kaza da duk uwa ce kai kana ina wani ma ba mazauni bane uban to saboda haka akwai riba mai yawan gaske akan auren mai addini akwai riba sosai akan auren mai addini kuma ka tambayi duk wanda suka auri wanda ba su da addinin kaje inda suke fama da su wani yana nan ma saboda tsabar rashin addinin Allah ya fitine shi da santa kuma ita kullum bata masa rai take ta sa mai hypertension wani ma hypertransformer aka sa masa Allah ya kiyaye wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fi nika al-kaffu an al-khidmati ala khidmati akhi yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a aure ka kame gabarin neman aure akan neman auren dan uwanka wannan shi ma ya saba wa addini da haka in wani ya riga ka shiga wajen neman aure kuma aka daidaita da shi mace ta karkata zuwa gare shi to kai sai ka je ka nemi wata domin amma a karan farko babu laifi kana nema wani shi ma ya zo ya nema mutum biyu ko uku zai su shigo bayan sun tattauna da juna kuma a tambaye ta wanne take so in ta karkata zuwa guda ɗaya ragowar sai su haƙura an fahimta wannan shi ne tsari na addini kenan ba aibu ba ne don mutum biyu sun zo neman aure lokaci ɗaya ko wannan yana nema kafin a yanke cewa an ba shi sai wani shi ma ya zo shi ma za a iya cewa ya zo ya saurare ta daga baya sai kuma uba ya kira wuce ce to ke cikin yaran nan guda biyu ko maneman nan naki guda biyu wanne kike so in ta karkata zuwa guda ɗaya kuma aka ga babu wani aibu shikenan wannan shine dide to bayan haka kuma to haramun ne kuma wani ya shigo shi kuma ya nuna kusanci ko ya nuna kuɗi ko ya nuna mukami ko ya nuna wani wata dama da yake da shi ya tunkuɗe wancan shi ya shigo an hana annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa an samu sahabban sa guda biyu sun nemi aure lokaci da Abu Jaham da Muawiya bin Abi Sufyan kuma da tazo matar ta nemi shawara annabi ya ce duk kake aure su kuma sahabban sa ne da aka babu laifi a zo neman aure a tambaya an ji baka da nagarta ko baka da quality ko baka da halayya mai kyau ko baka ma san rayuwar auren ba kawai abin nan to ya halatta a ce a kar a baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kake auren Muawiya fasu'ulukum la mala lahu yace kake aure Abu Jahl shi kuma fa innahu darrabun lin nisa ce kake aure Abu Jahl zaki ciki shakam ko kudi akwai wadata zaki ciki sha amma wallahi dukan tsiya zai muke tun ne mai yawan dukan mace idan ka yin zaki ga dai naman kaza ga duka kike zabo daya eh an fahimta zaki ciki koshi kuma zaki ci uban duka to kaga wani aure ne za a zama abin nan saboda shi haka Allah ya shi yana da zafi ba shi da hakuri nan da nan sai kai mangara kai duka yace shi kuma Muawiya fasulu kullu mala lahu yace shi kuma Muawiya gaskiya talaka ne yanzu ba shi da kudin da zai iya rike ki kuma kin yadda ki siyamu Dawud shikenan yace amma abinda nake so da ke duk ki kyale suke aure Usama to shi kuma Usama baki ne an fahimta da aka yi ta yi haka take ganin abin nan Usama din nan anya kuwa ga kuma waɗanda suka zo har gida neman ta kuma a ce duk a ture su ga wani shi wanda bai ma san ana yi ba a ce shi za ta aura kuma sai ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake gaya mata wannan magana sai ta yarda tace ta auri Usama kuma ta yi farin ciki da auren nasa to kaga wannan hikimar kawo muku wannan hadisin saboda a gane ba laifi bane dan mutum biyu uku sun zo sun gama ce sun ce suna son ta duk kowa sai a bashi dama ya tattauna da ita bayan sun tattauna kuma sai kuma a kirawo ta a ji wanne take so to in ta dauki daya daga ciki ta yi rukuni shine ta karkata to ragowar sai a ce to ku yi hakuri cikin dama ku uku ne yanzu mun tambaye ta ta ce wane to kaga ku sai ku janye kuma sai ku tafi ku nemi wata alam ta kun arzullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ku tafi wajen neman wata an bayyana to a irin wannan yanayin ne aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamewa ga barin neman aure akan neman aure wannan wajibi ne wajibi ne saboda irin abin da hakan ke haddasawa na gaba wani lokaci za ka ga hadda kashe-kashe da fada ba za ka ga ana yi akan mace to saboda hakan aka ce ɗaya ya shiga ya kafa gwamnatin sai ya samu karbuwa to kai ka kashe sai ka je kai ba ka kafa gwamnatin ka a wani gurin لما في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول سبيد حديث ده يزو cikin البخاري daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yadda ya kasance yana cewa na ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadfa ba'dukum ala ba'din ala bai'i ba'di wanda Allah ya hana sashin ku ya tunkuɗe sashi a ciniki sannan wala yaqtubu ar-rajulu ala khidmati akhi kada ɗayan ku ya neman aure akan neman dan uwansa ma'ana idan ɗaya yazo yana yin ciniki kuma duk bangarorin guda biyu haramun ne wani yana ciniki kai ka zo ka ba cewa ya janye ba ka zo kai ƙarin kuɗi kai ƙarin farashi a siyan maka shi a ture shi ko kuma ya zo suna ciniki kai kuma ka jawo wanda zai siyan gefe ka ce zan ma ragi akan yanda zai siyan maka ka janye masa kwastoma ka je ka siyan masa kai masa ragi wannan shi ma haramun in suka yi cinikin basu daidaita ba ya fasa to kana iya kiransa zo ni ko za mu daidaita sai kai kuma ku sake sabon ciniki da shi tana iyawa kai ka samo kayanka da sauki fiye da na wancan din amma a lokacin da suke tattaunawa da wancan yana kokarin siya a ƙara a albarka to wannan haramun ne ka jawo shi ko kai mai sigina ko ka nuna masa cewa yanzu za ka yi masa rage kamar yanda kuma kai ka zo daga baya ka tarar ga wani ya shiga ciki yana cinikin kai kuma ka ainihin kwallafa rai akan san wannan abin ka ce kai kuma sai ka siya don haka ka ƙara farashi don a siyan maka to kazalika a hanyar neman aure wani ya zo yana neman aure kuma sun daidaita sun samu fahimtar juna kuma kai ka zo da yarinya kuma kai ka zo ka shiga ka ture shi ka danne gwamnatinsa kai kuma ka shigo wannan shi ma haramun ne kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadithin imamu al-bukhari ya ruwaito shi cikin kitabun nikah babu la yakhtubu ala khidmati akhihi hatta yankaha aw yada da kuma hadithin imam muslim fi kitabin nikah babu tahrimul khidba ala khidmati akhihi hatta ya'dhana aw yatruka sai ko ya baka izini yace to ni fa wala gaskiya na ma fasa auren dan in kana so ka shiga ko kuma gaba ɗaya ma basu daidaita ba ya tafiyarsa kaji labarin cewa ai wannan mai neman nata basu daidaita ba yanzu babu magana to kai kuma sai ka iya kana yana da ya halatta ka shigo kai kuma ka nema Allahumma inda kawai zaka iya shigowa bayan wani ya shigo suka ce sai dai inda wanda ya shigo ba mutumin kirki bane. Kila iyayen basu tsananta bincike ba san waye ba. Kai kuma ka tabbatar da cewa in ya aure ta sai an yi da na sani. Ba shi da halayen kirki ko kuma ba shi da sana'a ainihin wato ingantacciya. Da aka zo kai kuma ka shigo ciki dan ka kwace ta kai. Misali yana da wata mummunar akida. Dan akwai wanda aka ce yazo yana neman aure ashe dan shi'a ne. Yayin yarinyar yayi ta nuna to ta dade bata samu miji ba, yayi ta nuna iyayen suka ce to ya kawo wanda ba dan shi'a ba. Su ina ruwansu su basu ma san mun mecece shi'a ba, bai san ma menene implication din auren dan shi'a ba, suka ce kawai ya kawo wani to in bai kawo su basu ga aibin wannan. To yanzu kaga irin wannan in wani aka je aka gaya masa to gashi gashi in yana son yarinya ya zo to yana halatta in aka dan mummunar aqida a aure ita ma aibu ne. Wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi nikah, yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a aure al ainin wato al kaful awliya anil adli anil adli wujuban, wato waliyan mace su kame gabarin hana yar su ta aure. Malamai sun ce ba daidai bane mace ta ce ga wanda take so, indai babu wani aibu a ce ba za ta aure shi ba, ko wani yazo ya ce yana son ya sun ita ma tana son sa a ce ba za a aura masa ba, indai ya cika wayannan sharuɗan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum yazo neman yarka yana da addini, yana da sahihiyar aqida, sannan yana da halaye nagari, to ka aura masa. Kar ka tsaya wani dogon turanci. Yazo ka fahimci ka bincika ka ji ai yana da kyakkyawar riko da addini, sannan mutum ne wanda ba shi da wata aqida a bar kyama, sannan kuma yana da halaye nagari a mu'amalolinsa, baka ji wani aibu ba a mu'amalarsa, sannan yana da abun yi da zai iya rike ta aura masa. Ai musu fatan alheri Allah ya ba su zama lafiya. Manzo Allah ya ce idan ya zama ba a bawo mutanen kirki aure to fitina za ta faru a bayan kasa. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Za a samu fitina da barna mai girma a bayan kasa, in ya zama to kudi ake dubawa da mukami, his excellency ne yazo nema, distinguished kaza ne yazo nema, ainihin wato honorable ne yazo nema, dan haka ba a tantancewa kawai, ya zama to ba a duba addini, ba a duba halayya. Annabi Abu Biyu ya faɗa a samu kyakkyawan riko da addini, sannan kuma a samu kyawawan mu'amaloli, addin al-mu'amala. Dan ana iya ba wani wanda kwata kwata ba shi da mu'amala, ba ta jin dadin auren, baya ganin kowa da mutunci, kai ma da ka ba shi baka da kima. Wayanda ma suka yi masa wakilcin su ya turo su, kuma ba su da daraja a idansa. Da hakan wasu matsaloli suka shigo da ake so a tattauna, su ma ba su isa masa sashi ballanta na wani. Kuma yana daga cikin hadarin da wani lokaci da ka bada aure ga wanda ba shi da wanda ya isa da shi. Kuma iyaye ana irin wannan gangancin har yanzu. Ya yadda lokacin da zai nemi auren ya zo ya taka tsani, amma fa kanka dauka wannan tsanin kawai iya na wannan bukatar ne, yana haihuwa ya ture wannan tsanin. Shi yasa ba laifi bane duk wanda suka aka turo, wani ya turo ya zo neman auren yarka, to ka bincika yaya ingan wato yaya tasiri na wayannan magabatan nasu suke da shi a kansa. Za su iya tsawata masa, za su iya gaya masa ya ji, baya zartar da hukunci sai ya tuntube su. To wannan kaga kana da nutsuwan ka bashi. Amma wanda yake dan yankan wato sabon yankan rake, wanda yake idan ya zo ba ruwansa da wani bincike, su ma wanda ya abin nan din an zo duk zai gaggaya musu magana kada riga sai tashi tafiyarsa. To kaga wannan ka bashi ya gaskiyar magana, kullun ka daya kana tunanin ka ji wani labari wanda yake ba mai dadi ba. Dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kar a hana mace auren wani wanda take so, in dai babu aibu. In akwai illa ko aibu to wannan kam. Wasu kuma suka ce dalilin saukar wannan aya ainihin wato fala ta'dhuluhunna hatta an yankihna azwajahunna, shine asalin hukuncin da dan fodiyo ya gina hukunci akai. Ma'ana idan mace ta auri miji suka samu sabani ya sake ta, ko bayan saki ɗaya ne ko na biyu, bayan ta gama bai dawo da ita ba har ta gama idda, sai daga baya kuma suka ji suna kaunar junan su kowa ya gane kuskuren sa suka ji suna so su dawo su ci gaba da zama to kada iyaye su ce a tafau ba za a dawo ba shine Allah ta'ala yake jan kunnuwan iyaye game da wayan iyayen da suke tuburewa cewa yar su ba za ta koma yanzu ta gane ya gane kuskuren sa kuma suna kaunar junan su tsakani da Allah yanzu suna so su sake dawowa to kada a hana su su koma domin wannan hanawar yawanci shike haifar da kuma a koma a dinga shashanci da fasikanci a bayan fage bata samu wani mijin ba kuma tana son shi tsohon mijin kuma shi ma yana son ya dawo da ita iyaye sun ce a tafi ba za ta dawo ba ta gama aure da shi to sai ga wani lokaci suna yin mahada a wani guri kuma suna shashanci kuma iyaye da kamashin su a ciki in an samu sabani aure ba a san ya rabu in an samu sabani ya rabu haka Allah ya kaddara amma in har an fahimci cewa za a dawo kuma aka fahimci babu wani aibu na dawowar to kar a hana dawowar shi yasa ainihin wato limafi sayyid al-bukhari kamar yanda yazo cikin sayyid al-bukhari anna hadhihi al-aya wannan ayar wa hiya qawluhu ita ce fadin Allah ta'ala fala ta'dhuluhunna kada ku hana su su ƴaƴanku mata an yankihin azwajahunna su sake auren mazajen su mujin ya sake ta daya biyu saboda wasu matsaloli da suka faru yanzu kuma ya gane kuskuren sa ko sun fahimci kuskuren su su biyin yanzu kuma suna kaunar junan su suna so su sake dawowa su sake aure Allah ta'ala ya ce kai uba karka hana ke uwa karki ce a tafau wannan auren ya kare kinan kake haka inji Allah madaukakin sarki ba fala ta'dhuluhunna an yankihina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf inda sun yarjejeniya tsakanin su za su yi zaman lafiya za su gyara alakan da take tsakanin su hakan kuskuren baya ba zai maimaitu ba to kai uba kawai kai musu fatan alheri Allah ya zaunar da su lafiya ke uwa ki musu fatan alkhairi Allah ta'ala ya sa komawa ta zama alkhairi amma kada ki buga kasa ki ce ba za a koma Allah ya hana wannan in ku dama ba a gama idda ba mutum ya samu sabani da matarsa bata gama idda ba to wannan shi yafi kowa haƙi da ita in yace ya mai da ita ba wanda yake sai yace ba za ta koma shi ma zaka iyaye suna wannan sun dauka suna da wannan power wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha wannan lokaci sai ga iyaye sun ce fur bata gama idda ba fa yace yazo neman bikon matarsa su ce wallahi ina a ce ba za ta koma saboda mutane sun ki su tsaya su fahimci addini da kyau da haka sai a dauka ko ina ma kawai sai mutum kawai kafe akan wani ra'ayi wanda kuma ba daidai bane ya kafe akan wani ra'ayi kuma kuskure ne idan miji ya maida matarsa ita bata isa ta ce ba ta koma ba sai dai in kul'i za ta yi masa da ya ce ya maida ita to ta koma ku bata ta fito ko ku bata ta fito yanzu matarsa kuke kuka rike masa kawai ku sani in yace ya furta yace ya maida ita ko ya rubuta takarda aka ko ya kira ta waya wance na maida ki bata gama idda ba to ta koma idan aka yi hakuri kawai yanzu da ya gama idda to an gama idda wannan ayar ma tace in sun daidaita kansu kakkai karka hana a koma an gama iddar ma kaga zai lokacin wani zai iya zuwa nema tare da tsohon mijinta to in ta fukarkata zuwa tsohon mijinta ce shi take so su koma kuma suka fahimci junan su aka ce karka hana su koma to ballantana wanda bata gama idda ba fa wanda fa aka sake ta bata gama idda ba har yanzu matarsa ce mutane sun dauka da an yi saki shikenan baran-baran sai ta gama idda sannan ta fita daga hannunsa shi yasa suka ce idan mutum yana da mata hudu ya saki daya to ba shi da ikon ya cike gurbin wannan wanda ya saki har sai waccan wanda ya saki ta gama idda dan da ya karo ta yanzu matarsa biyar kuma a lokacin da take iddan nan idan lokacin da take iddan nan in ya mutu za ta ci gadan shi ma in ta mutu zai ci gadan saboda har yanzu matarsa ce an bayyana ma nazala illa bi sababi man'i ma'qil ukhtahu an nikah sai malai yake ga mana cewa wannan imamu al-bukhari yace wannan aya fala ta'dhuluhunna hatta yankihina azwajahunna fala ta'dhuluhunna an yankihina azwajahun kar ku hana su sa auri mazajen su idan an rabu sai imamu al-bukhari yace ma nazala wannan aya bata sauka ba illa bi sababi man'i ma'qil ukhtahu an nikah sai dan ta dalilin wato ma'aqil bin yasar wani sahabi cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana yar uwarsa kanwarsa ko yayarsa da auren ta ya mutu da mijinta yace ba za ta koma ba
akan wannan cewa ma'aqil da ya kafe cewa yar uwarsa ba za ta koma wa tsohon mijinta ba bayan sun fahimci juna sun daidaita shine Allah ya saukar da wannan ayar cewa falat ainin wato ta'adduluhunna an yankihina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fi nikah yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi nikahi a cikin aure al walimatu nadban walima sunna ne ayi walima ga yaure لقوله صلى الله عليه وسلم سبيل فن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري كما يند حديث يذو cikin sahih al-bukhari awalim walau bishatin annabi sallallahu alaihi wasallam yaga عبد الرحمن بن عوف yana ta kamshi yana ta cikin murna da farin ciki yace me ya faru ne ba ni labari yace wallahi ya rasulullah an gone ni aure dai yace aure kai annabi yana garin madina aka yi auren kai ka daina wani sababi dan ba ga ma daura aure ba jama'a in ce yawa wani lokaci kawai kai fatan alheri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin garin madina annabi abdurrahman bin auf ya aure bai sani an bai amsa to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai walima yace ya kamata kai walima a walima walau bishati kai walima koda da akuya ne ko rago ne kai yanka kai walima da shi to dan haka yana daga cikin sunnar aure ayi walima in an samu dama kuma waliman nan kake dauka an ce walau bishati kenan kagan kana da wahali zaka iya yanka sa ko shanu ma gayyaci mutane a zo a sha walima sosai idan kuma baka da iko ma ba laifi kai wake da shinkafa ka da sokoro do ka gayyaci mutane su zo su ci wake da shinkafa ko da fadika da sokoro do ba laifi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai cikin matansa ko wanda ya auraye walima ba nama an bayyanta da haka ya danganta da irin ikon ka in kana da ikon da zaka yi da nama kai in baka da iko sai kai mace ya tsara da haka walima tana daga cikin sunnar aure in an samu dama ai wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabun nikah babu qaulin rajul li akhihi da kuma Imam hadisin kai Abdurrahman bin Auf auren da yayi hadisin Anas dan Malik intaha طريق السنه المحمديه في باب النكاح على سبيل التنبيه الاوكلاء لا على سبيل الاحصاء ان غنن سي مو تصيا البدء في النكاح بدو عند اكي يا اوري ابنده مو كرنتا زما دي الله يبا ملادا كسكرن ده مكاي الله تعالى يافي منا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك